Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu a Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Sai kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yau. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makiri daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka saba, kowace ranar Juma'a rana ce ta kofa buɗe, inda mai sauraro zai bayyana ra'ayin raɗin kansa kan abin da ya shafi rayuwarsa da ci gaban ƙasa. Amma kafin nan za ku ji fashin baki kan ganawa da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da shugabannin addinai domin neman haɗin kai a yaƙi da cin hanci da rashawa. Muna kuma da rahoto kan ajiye makamai da waɗansu 'yan bindiga suka yi a jihar Ondo. Kamar kullum, lambobi da za a bayyana ra'ayoyi su ne 202-2056-55. Kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Makami mai linzami da 'yan tawayin Houthi suka harba a kan wata tashar jirgin sama a Saudi Arabia a ranar Asabar da ta wuce. Ya fito ne daga kasar Iran domin yana dauke da tambari da ke nuna cewa daga can ya fito, a cewar wani babban kwamandan mayakan saman Amurka a gabas ta tsakiya. Da yake jawabi a wani taron manema labarai a yau Juma'a a Dubai, Lieutenant General Jeffrey Hargin ya ce hukumomi na gudanar da bincike akan halin yanzu akan yadda aka shiga da makamin a Yemen taɓa rauniyar hanya. Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ya zargi Iran da kai wannan harin soja kai tsaye, bayan da 'yan tawayin suka harba makami mai linzami a kan tashar jirgin sama wanda ke birnin Riyadh. Ya ce kaddamar da wannan wato makamin tamkar ayyana yaƙi ne. Iran ta musanta wannan zargin cewa tana da hannu a wannan harin. Tana faɗin cewa zargin na Saudiya ya saba ma gaskiya, kuma hakan yana da haɗarin gaske. Wasu ɗalibai 'yan ƙasar Sin ko China su uku sun jikata a yau Juma'a a lokacin da wani ya buta kansu da motarsa da gangan a kusa da birnin Toulouse na ƙasar Faransa, kamar yadda 'yan sandan ƙasar suka ce. Wata kafar labarai ta Faransa ta BFM ta rawaito hukumomi sun sa matuƙin wannan motar saboda laifuka da ya aikata a baya. Sai dai sunansa ba shi cikin jerin sunaye na masu tsaurin ra'ayi, kuma an kama shi nan da nan. Babban lauya a birnin Toulouse, Pierre Yves Coulou, ya faɗa a wata sanarwa cewa shi wannan mutum ya daɗe yana fama da taɓin hankali, kuma an kwantar da shi a asibiti har zuwa watan Disamban bara. Ya zuwa wannan lokaci ba a kallon wannan harin a matsayin ta'addanci, ko da yake kuma ba za a ce ya dace ba. Babban lauyan gwamnatin Saudiya ya gaskata cewa hukumomin ƙasar sun tsare wasu mutane 208 sakamakon wani bincike akan zargin cin hanci da rashawa na tsawon shekaru da dama. Yana kiyasin an yi almubazzaranci da kuɗaɗe da suka ɗara dala mai biliyan 100. A wata sanarwa a jiya Alhamis, Saudi Al-Mujib ya ce an sake mutane guda 7 a cikin waɗanda aka tsare ba tare da wani caji ba, amma ana ci gaba da tsare 201. Gwamnati ta kuma yi ɗaurin talala akan asusun bankunan waɗanda aka tsare sun. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce ya tattauna da ministan harkokin wajen Saudiya Adil Al-Jubair a ranar Talata. Sakataren ya ce ya fahimci cewa ya zuwa yanzu ana riƙe da mutanen ne, tana kuma amfani da zarafi don a gabatar da shaida ga waɗanda ake rike da sun da zumar a cimma maslaha. Masu sukar gwamnatin Saudiya sun ce ana gudanar da wannan bincike ne don kawar da wasu jama'an gwamnatin ƙasar da kuma abokan hamayya, ganin cewa yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman shi ne ke jagorantar sabon hukumar yaƙi da rashawa. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin Amurka da na China sun gabatar da mabambantan ra'ayi a kan makomar cinikayya a Asiya a jawabi da suka gabatar ɗaya bayan ɗaya ga manyan 'yan kasuwa na yankin a yau Juma'a. Shugaban na Amurka Donald Trump ya faɗa wa taron shugabannin kungiyar rayuwar tattalin arzikin Asiya ta APEC cewa shirye yake ya kulla yarjejeniya da kowace ƙasa na yankin tekun India, amma kuma kai yayi tsayin daka wurin cewar ba zai kulla yarjejeniya da gungun ƙasashe ba, misali na yarjejeniyar cinikayya da ƙasashe 12 da aka lakabawa suna Trans-Pacific Partnership, wanda Mr. Trump yayi ya gaggauta yin watsi da ita a farko-farkon gwamnatinsa. Shugaban na China Xi Jinping, wanda gwamnatinsa ita ce ke gudanar da galibin harkokin kasuwanci a ƙasarsa, shi kuma ya biyo bayan Trump wajen gabatar da jawabinsa a birnin na Da Nang. Shi dai Jinping ya yi na'am da kulla yarjejeniyar cinikayya tsakanin ƙasashe, ya kuma yi kira da bada goyon baya ga yarjejeniyar cinikayya tsakanin ƙasashe da ke yankin na Pacific da Asia, wanda aka yi ma lakabi wato FTAAP, wanda kuma zai kawo daidaito ga yarjejeniyoyi da cinikayya tsakanin ƙasashe masu yawa da kuma tsakanin wata ƙasa da ƙawarta.
Za a iya cewa ana kwatanta yaki da cin hanci.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abujan, Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin addinai ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar haɗin kan Krista Reverend Samson Alausofo Oyekunle da kuma babban sakatare na ƙungiyar Musulmi ta Najeriya Dr. Halid Abubakar Aliyu, inda ya bayyana yunkurin gwamnatinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa. Bayan zaman ne wakilinmu Umar Faruk Musa ya nemi jin fashin baki kan wannan batu. Ga abin da Malam Abubakar Ali ke cewa.
Za a iya cewa ana kwatanta yaƙi da cin hanci da rashawa, amma har yanzu akwai tafiya, dogon tafiya, wanda yake har yanzu ana so wanda aka kama nan, ko ma in ana samun wato matsala ne a ɓangaren shari'a ko ɓangaren bincike ko ɓangaren turume-tume, to ya kamata shugaban ƙasa da yake ya ci alwashi cewa zai yaƙi cin hanci da rashawa. Kusan shi ne ma babban makamin shi, kusan babban dalilin da ya sa 'yan Najeriya suka zaɓe shi, suka amince kan halayen shi da kuma zumman cewa zai yi wannan yaƙin nan. To a yanar yanzu akwai sauran tafiya, kuma ya kamata a gaggauta a nuna jama'a yaƙin nan da gaskiya yake, kuma ya zamanto an mutanen da aka kama da wasu kuɗaɗen nan an amayar, kuma an zartar da hukunci. Dole kuma ya samu ya nemi haɗin kai na ɓangaren shari'a ɗin da ɓangaren kuma masu bincike, musamman kuma masu binciken nan ya kamata a jaddada musu, a ƙara ba su kuɗi, a ƙara kawo kayan aikin da za su yi. Muddin in ba haka ba, to za ka gani ana magana ne kuma a matafiyan bai isa ba.
A waje ɗaya kuma na tuntuɓi Pastor Musa Dipa, ɗaya da kirin shugabannin addinin Krista a Najeriya, domin in ji ko irin wannan ganawar za ta yi wani tasiri na yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya kamar yadda shugaba Buhari yake fatar ya gani.
Akwai muhimmanci, amma damuwan shi ne ba wai kowane shugaban addinin ne na muhimmanci ba, domin yawanci shugabannin addinai ɗin su ma suna nan da cin hanci da rashawa. Yana da muhimmanci da ya gana da su, amma gaskiya taimakawa tunda su shugabanni masu yawanci suna cikin wannan cin hanci da rashawa, zai yi wuya su da kansu suna cikin irin wannan cin hanci da rashawan, to zai yi wuya su goyi bayan shi. Amma akwai waɗanda suna fada da cin hanci da rashawan su za su iya su taimaka kamar individual haka.
To amma magana ita ce tunda ita kan da gwamnatin shugaba Buhari ana zargin wasu daga cikin gwamnatin da cin hanci da rashawa, ba a ganin wannan ba zai zama hujja a ce don wata ƙungiya na fama da wannan matsala ba za a jawo ta domin ta bada haɗin kai a yaƙi matsalar ba.
Gaskiya abun idan aka same su da fact, ya kamata shugaba ƙasa shi Muhammadu Buhari ya doki mataki waɗanda ake zarge su da idan aka same su da gaskiya.
Shi shugaba Buhari ya ba su tabbacin cewa zai taimaka wurin inganta ayyukan shari'a da na jami'an tsaro domin samun ƙarin nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa. Kana ganin zai yi tasiri wannan ma?
Zai yi tasiri sa idan aka yi da gaskiya.
Kona da gaskiya ya kyau da maka. Kona da gaskiya kowa.
Sau madalla sai ku gafarce mu domin wannan dan cicijewar wannan rahoto. Sai kuma jihar Ondo inda gwamnati ta gudanar da wani taron karbar makamai daga hannun mayaka da suka nemi shiga shirin gyara hali da aje makamai kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Hassan Umaru Tambuwal ya aika mana.
Luwa Rotimi Akeredolu yace kada ku bari kowa yayi amfani da ku a ta da kayar baya in sun ce suna yin yarjejeniya domin ku ne su karbi kudi masu yawa su ba ku yan kudi kadan kada ku yarda ku ce su kawo yayan su su jagoranci ta da kayar bayan gwamnan na jihar Ondo yace a halin yanzu ana kokarin jawo yan ta da kayar bayan na Jadalta dake jihar Ondo ne da basu sami shiga jerin wadanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wa afuwa a baya ba don su ma a yi musu afuwar a karbi makaman su da yake jawabi mai bayyana shugaban kasa shawara na musamman game da harkokin Niger Delta kuma coordinator afuwa ga yan tada kayar baya na gwamnatin tarayyar Najeriya Brigadier Paul Boro mai ritaya wanda Manjo Abdu Martin mai murabus ya wakilta yace karbar makaman da yiwa matasan masu makamai afuwa zai kawo karshen wanzuwar kanana da manyan makamai da kuma masu daukar makamai don tada kayar baya a jihar Ondo domin ci gaba mai dorewa komandan runduna ta 32 ta sojojin Najeriya dake Akure Brigadier James Ataguba ya buƙaci matasan da su yi amfani da wannan dama su mika makaman su daya daga cikin yan ta da kayar bayan yace a shirye suke su mika makaman su da suke da su iri iri
we are ready to submit the app we have GPG we have artillery we have grenades we have tadamas we have AK-49 we have AK-47 we have FFF rifle we have FFF we have SMG and many
Dan tada kayar bayan yace muna da samfurin CMG muna da artillery muna da grenade muna da dynamite muna da bindigogi samfurin AK-49 muna da AK-47 muna da rifle muna da SMG da samfurin bindigogi da dama amma a shirye muke mu mika su saboda mutane da yawa sun shiga cikin shirin afuwa inda sun ka mika makaman su sun ji dadi kuma a halin yanzu sun zama mutanen kirki wuraren da aka ware don karbar makaman dai sun hada da Igbekebo, Ogunla, Arugbo, Ejepa da kuma Igbokoba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To kafin ku kintsa domin bayyana ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban kasa bari mu shakata da wannan faifai dake bisa inji.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To haka yake lambobin kenan kai tsaye daga Bauchi wake bisa layi. To Bauchi layin ka ya tsinke. To Onita wake bisa layi a Onita. Onita wake bisa layi kai ma layin ka ya tsinke har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau dai Juma'a kamar yadda muka saba muna ba ku dama ne domin bayyana ra'ayoyi kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban kasa. To bari mu tafi Kwantagora wake bisa layi a Kwantagora.
Alheri Mama Amal.
Allah ya ja zamaninka.
Injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger.
To injiniya yau me ke tafi da kai?
To gaskiya muna godiya ga babban attajirin gana Najeriya Alhaji Aliko Dangote.
To
saboda ya abin alheri mu nan Kwantagora ya kawo tallafi ga mata. Gaskiya an samu muna da wata 13 kusan tara wata 10 da sun samu. Ko wata mace ta samu 2000 3000 gaskiya macerocin 300 sun samu, gaskiya muna godiya gare shi. Allah ka amura wasu masu kuɗi su ma tallafawa.
To Allah ya sa su yi koyi da haka. To bari mu nufi jihar Taraba.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, wa ke bisa layi?
Abdullahi ne daga karamin hukumar Karin Lamin da Lokal Gama jihar Taraba, furo tukun na ciya mun yatti Allah.
Yawa to Malam Abdullahi, barka da yammacin yau.
Ah, lafiya kaloya da jiya.
Lafiya lau, to kai kuma me ke tafe da kai?
To abun da ke tafe da ni game da dokan da aka sa a jihar Benue State. To wannan doka a gaskiya ba ta yi mana daɗi ba.
To ina shawara.
Ko haƙƙin makiyaya. Ya kamata su din ma 'yan Najeriya ne. Idan za a yi doka za a tsaya a kira ƙungiyoyi ne yatti Allah. Sarakuna a zauna a duba ina ne damuwa take a gyara. Ba za a kafa doka ba ce an hana waɗansu yawo a jiha ko kuma su fice su tafi. Wannan ba daidai ba ne. Da fatar gwamnan jihar Benue ya duba abin da ya yi nan.
To madalla Abdullahi, to bari mu tafi jihar Plato. Plato layinka ya tsinke ko kana tare da mu? Plato layinka ne ya tsinke ko kana tare da mu? To ina jin Plato layin naka ya tsinke. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anan Washington na cewa ƙarfe 4 ana saura minti 14. Wake bisa layi? To yau dai muna samun tangarɗa a layukan wayoyinmu. Sai ku ci gaba da bugowa kamar yadda muka saba. Bauchi, to bari mu nufi Bauchi. Bauchi, wake bisa layi?
Assalamu alaikum, sashin Hausa Radio America.
Barka da warhaka. Wa alaikum salam, wake bisa layi?
Yawwa, sunana Ayuba Garba, imam daga kafin madaki a jihar Bauchi.
Yawwa, to Malam Ayuba, kai kuma ina gudunmawa ka ga shirin?
Gudumawa na yau shine ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari a budget din da yayi. Muna so da Allah dan gyara a taka mana maganan kafin zaki dam. Idan aka mana wannan dam na kafin zaki, hakika arewacin Najeriya ma za a mori wannan dam, ba ba al'umman jihar Bauchi ba, arewacin Najeriya gabaki daya. Muna so a mana wannan dam na kafin zaki kware da gaske, kuma Allah taimaki Muhammadu Buhari ku kuma bai shi Amerika. Allah taimake ku. Mai magana Ayuba Garba, imam.
To mun gode da wannan kyakkyawar fata. To bari mu nufi Yobe. Wake bisa layi a Yobe?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake bisa layi?
Al'adu biki ne daga Zaitan.
Yawa, to Al'adu biki, kai kuma me ke tafi da kai?
Wanda ke tafi da ni a kan al'amuran tsaro ne da muke. Ya kamata gwamnatin tarayya ta sa ido sosai saboda al'amuran mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Harkokin kasuwanci ma da sauransu duk gwamnati.
Wato da fata gwamnatocin sun ji a kowane mataki. To bari mu nufi Fatoskum makwabciya. Wake bisa layi a Fatoskum?
Ni ne goje daga Fatoskum, Yobe State.
To barka da warhaka.
Yawa, bai labari da nake ji wanda gwamnan Benue yake magana a kan kore Fulani ko kuma nema musu wani wuri na ɓangare yadda za su yi yiwo. Wato wannan magana din magana ta gaskiya bai dace ba.
Hello, ina jin ka. Sai dai babu wata magana kore Fulani, saboda haka a rika yin magana kan bisa kan hanya, saboda karata da wata abin nan. Babu wata magana kore Fulani.
To abin da ya sa wato gwamnatoci na Najeriya gaba ɗaya ba inda aka tsara da Fulani a kan kiwo, inda zai tsaya ya yi kiwo, tun daga gwamnatin tarayya har na jihohi. Saboda haka
ina shawara Alhaji Bichi, ina shawara ya kake gani za a taimaka ma makiyaya, musamman yadda za a samu daidaito tsakanin su da su manoma? Ba
a tanada musu inda za su yi kiwo tsakanin su da manoma, sai a sa musu iyaka akan cewa kowa ya tsaya matsayarsa. Shine shawarata.
Yawa, to madalla. To bari mu nufi Bauchi ne, wake bisa layi? Bauchi ne ko Niger?
Bauchi ne.
Yawa, to Bauchi, wake bisa layi?
An ta da barka da yamma, alaikum yuri tunanin da gaske.
To barka da warhaka. Kai kuma ina gudun maka ga shirin.
To ina maka fatan alheri. Ina gudun maka ta wannan shiri, shiri ina kira ga jama'a shi da kasa game da kafafen da aka kai na bana. Ai kokari a inganta shi a samu ai aiki a talakawa a kasar da samu sauƙin rayuwa. Fatan mai jama'a shi wannan shi wanga san wanda zai yi wannan kiran na ku, ina maka fatan alheri kuma ina maka.
Yawa to madalla daga Bauchi kuma bari mu rufi jihar Katsina, wake bisa laya Katsina.
Sai shakka ne.
To bala sani barka da warhaka.
Barka gare. Ina so mika kuka na ga gwamnatin jihar Katsina ne. Saboda mu hanyar mu hanya yanzu nan hanyar Rafin Dadi Road da kofar yanda ka ba mu san abin da gwamnati ke yi wa yanzu ta manta da mu. To ma shi ana ta aika cikin kafin nan ne yiri mu ba mu samu ba yanzu.
Yawa to da fata gwamnatin jihar Katsina ta ji wannan kira naka na neman a yi hanya zuwa Rafin Dadi kace ko?
Eh a jira mun bi tulu da ba abin da aka taba yi mu laba mu da wani aiki da tun lokacin PDP. Amma yanzu wannan gwamnatin za ta aiki mu ba mu samu ba yanzu da hanyar mutu ko ina da suke nan garga amma mu na suke bi ba suke shi na muke kai kukan mu.
To gwamnatin jihar Katsina da fata gwamnatin ta ji wannan kuka. To bari mu koma Bauchi. Wake bisa layi a Bauchi.
Yakubu Jahun ne.
To Malam Yakubu kai za ka rufe mana wannan fili. Ka kuma layin naka ya tsinke. To a kuma nan za mu dasa aya wannan makon baki daya, sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan dama. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Kulabin kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru inda Tebus Lions sun sauka a kasar Zambia domin kasashen guda biyu za su hafa ta ne gobe Asabar, kasancewan suna bukatan tafiya gasar da za a yi na cin kofin kwallon kafa na duniya a kasar Russia a shekara na 2018 din nan. Malamin kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru Ugo Bros da mataimakansa da kuma waɗansu daga cikin masu fada aji ta bangaren hukumar kwallon kafa na kasar ta Jamhuriyar Kamaru sun raka inda Tebus Lions din anda yanzu haka suke ne masu kara musu kwarin gwiwa. Ko da yake dai kasar ta Kamaru da kasar Zambia ba za samu zuwa halartan gasan cin kofin kwallon kafa na duniyan ba domin an yi waje da su, sai kuma kofin kalubale na kasar Jamhuriyar Kamaru wanda club din New Star ta samu hayewa zuwa zagaye na karshe wanda za su gwabza ne da club din kwallon kafa na Union Mouvement Sportif de Lum domin lashe kofin kalubale na kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Shugabannin rikon kwariya na hukumar kwallon kafan kasar sun yi wani zama na farko tun watanni uku da aka nada su a kan hukumar, anda suka tattauna da shugabannin kulab-kulab din kwallon kafa na kasar ta Kamaru domin ganin kamun ludayin kowannensu. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kasar Amurka ta yabawa yanke shawarar da Masoud Barzani ya yi na kin sake takarar shugabancin yankin Kurdawa a Iraki. Haka nan Amurka ta goyi bayan ƙuri'ar da majalisar yankin Kurdawan ta kada na ganin dukkan sassan kasar sun rike mukamin shugabanci na kasar da wasu hukumomin gwamnati. Shugaba Barzani, inji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert, ta ce yana cikin shugabanni da tarihi ta sanda zaman su sosai kuma gwarzo ne musamman a baya-bayan nan a yakin da duka muke yi da kungiyar ISIS. Wannan shawara da ya yanke misali ne na dattako a mawuyacin lokacin nan. Amurka na sa ran aiki ga dangadan da Prime Minister yankin Kurdawan Nasir Van Barzani da mataimakin Prime Minister Kubat Talbani. Gwamnatin yankin Kurdawa mai ƙarfi ƙarƙashin haɗaɗɗiyar kuma gwamnatin tarayya mai ƙarfi yana da muhimmanci ga zaman lafiyar ƙasar mai ɗorewa da kuma tabbatar da nasarar yaƙi kan ISIS na lokaci mai tsawo. Muna kira ga dukkan jam'iyyun siyasa na yankin su goyi bayan gwamnatin yankin a yayin da take aiki kan aiki da suke yi na warware batutuwan da ke gabanta a cikin lokaci da ya rage, kuma ta shirya wa zaben da za a yi a shekarar 2018 a cewar Ms. Noret. Kasar Amurka na kira ga gwamnatin Iraki da ta yankin Kurdawa karkashin sabon shugabancin su warware matsalolin da ke ƙasa a karkashin kundin tsarin mulkin ƙasar. Mun samu ƙarfin gwiwa saboda tattaunawa da aka yi kan tsaro a baya-bayan nan, kuma muna kira da a kawo ƙarshen sabani da rikice-rikice, a cewar Ms. Noret. Amurka za ta ci gaba da goyon bayan kyakkyawar shugabancin Prime Minister Haider al-Abadi dangane da aikin da yake yi na ganin an ga bayan ISIS da kuma zaman lafiya a Iraki bayan ISIS. Amurka na marhaban da shawarar da Prime Minister Abadi ya yi na fara sabon tattaunawa da gwamnatin yankin Kurdawa ƙarƙashin tsarin mulkin ƙasa domin a kauce wa ƙarin tashi-tashin hankula. Amurka za ta ci gaba da aiki da dukkan sassa a yayin da suke aiki don fuskantar waɗannan matsaloli domin 'yan ƙasar Iraki su samu alfanunsa. Lokaci ya yi da ya kamata dukkan sassan ƙasarsu su mai da hankali kan abin da ke gaba, tare da mai da hankali kan warware dukkan saɓani cikin lumana kamar yadda tsarin mulkin ƙasa ya tanadar. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da sharhin kuma muka kawo ga takaitattun labarai.
Dakarun Amurka sun kaddamar da wani hari ta sama akan kungiyar Al-Shabab a Somalia a jiya Alhamis, kuma sun kashe mayakan sa kai masu yawa, inji rundunar sojan Amurka. Harin jirgin na mara matuki wato ya auna yankin B na ƙasar Somalia, wanda ke da nisan kilomita 160 daga yammacin babban birnin ƙasar Mogadishu, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Adricia Harris ta faɗa wa muryar Amurka. Sai dai babu wani farin hula da aka kashe a wannan harin, inji Harris. Wannan harin ya zo ne ƙasa da mako ɗaya bayan wani farmaki ta sama da Amurka ta auna a kan mayakan ISIS a arewacin ƙasar. Makamai mai linzami da 'yan tawayen Houthi suka harba a kan wani tashar jirgin sama a Saudi Arabia a ranar Asabar da ta wuce. Ya fito ne daga ƙasar Iran domin yana ɗauke da tambari da ke nuna cewa daga can ne ya fito, a cewar wani babban kwamandan mayakan Amurka a gabas da tsakiya da yake jawabi a wani taron manema labarai a yau Juma'a a Dubai. Lieutenant General Jeffrey Harrigan ya ce hukumomi na gudanar da bincike a halin yanzu akan yadda aka shiga da makamin Yemen taɓa rauniyar hanya. Wasu ɗalibai 'yan ƙasar Sin ko China su uku sun jikata a yau Juma'a a lokacin da wani ya bi ta kansu da motarsa da gangan a kusa da birnin Toulouse na ƙasar Faransa.
To a gaishe ka jama'a masu saurare, nan kuma za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da a bari ya huce. Kafin mai sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga Alhaji Abubakar Mujeli, tambarin Adamawa, domin rasuwar mahaifinsa Alhaji Goni, wadda Allah ya wacikawa yau. Allah ji kansa da rahama, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabata, har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com, ko kuma ku yi musaya muhawara a Facebook da Twitter. A madadin Baba Yakubu Makeri da Julie Gresham da injiniyanmu Alheri ke muku fata alheri.